سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايها إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساك سادوا أولا مسلا شيمي تارك البركة مسلا شيم عثمان ابن عفان لكينا قدنك أشكونا قدينا كنو أولا يمشي من البركة نرى نرجو يوم شاشدة قوات الربيع الأول هجر المأيكي صلى الله عليه وآله وسلم دول إلى دريق من الثلاثين تقس وانا قميك دي دي دا شاشدة قوات شابيو ميلادية تا دبوبيو شاشدة أولا مجلسي نماكو ماكو دبوك تفسير القرآن من جرمة وانا قمى منا تكين تفسير سورة البقرة wannan shine majalis sunmu a tafsirin wannan sura na 93 sannan muna aya ta 143 wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata mun yi tafsirin mafi yawancin gabobin ayar gaba karshe ce ta rage mana gabanin mu shiga tafsirin abin da ya rage na wannan aya akwai bayani da ya shafi abin da yake faruwa ga ƴan uwanmu na halaf na san da yawa daga cikinmu ko ma dukanmu muna bibiya ta kafofin watsa labarai a cikin ƴan kwanakin nan abubuwan da suke faruwa na kisan kiyashi da ainihin wato abubuwa na tashin hankali da baƙin ciki da yake faruwa ga ƴan uwanmu musulmi kuma ahlus sunna wadanda suke a garin Halab musamman Halab ta gabas Halab al-sharqiyya Halab wanda turawa suke cewa Aleppo Halab yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun garuruwa a duniya a tarihin kafuwar duniya yana ɗaya daga cikin daɗaɗɗun garuruwa domin garin Halab ya riga garin Roma da wajen shekara 2000 saboda gari ne da daɗe ba wai na yanzu ba kuma ya ɗaya cikin garuruwa waɗanda suke kunshe da kayan tarihi masu ɗumbin yawa ƙwarai da gaske shi yasa za ka ga cewa hatta a cikin irin abubuwan da ake ambato na tarihi aka ce Annabi Ibrahim alayhis salam ya bi ta garin lokacin da zai tafi Falastin yayin da ya baro yankinsa na cikin Iraki ko arewacin Iraki zai shiga Falastin ya bi ta Halab har ma suna cewa Halabu Shahba da ake kiran garin da sunan wannan cewa akwai sariyarsa take da launi haka roɗi-roɗi da ya shiga da ita lokacin da zai tafi suka ce lokacin talakawan garin kullum zai tatsan musu nonon wannan saniya ya ba su sha to suka fito da safe ana jiran abin nan ana jiran ya zo ya bayar da nonon sai su rika cewa talakawan suka cewa halaba shahba wato ya tatsu wannan saniya ya tashi ya yi tatsan wannan duk cewa kissa ce ba ta da wani madogara amma dai suna ambatar ta wajen me yasa ake kiranta halabu shahba kafin lakabinta da gurin laraba shi ne halab al-shahba shahba ɗin suka ce wannan taguwar ce ta Annabi Ibrahim alayhi salam alayhi halin wannan da yana nuna cewa gari ne da daɗe gari ne mai tsohon tarihi ƙwarai da gaske kuma ya yi wato ya shiga ƙarƙashin wato masarautu da yawa kafin ya zo hannun mutanen girka mutanen Rome to kafin mutanen Rom su mamaye garin ya zama karkashin ikonsu kafin zuwa musulunci tun da garin yana nan tun kafin aiko annabi Isa alayhi salam wajen shekara 900 yana nan so kai sanda Romawa ya zama karkashin daular Romawa yanzu daular Romawa ta dauki garin da muhimmanci saboda tsohon tarihin da yake da shi hatta babban hedikwata ta daular Romawa a wancan lokaci ta ce Antakiya Antakiya kusa take da harafin ba nisa sai daga nan ne suke wato mulkin kasashen da suka mamaye na Larabawa wanda tsakanin wannan Antakiya da garin Halab babu nisa akwai wani dan kasar Faransa wanda ya yi PhD dinsa akan gine-ginen tarihi da guraren tarihi da suke cikin garin Halab ya lissafa guraren tarihi sun kai 150 guraren tarihi tsakanin gine-gine da duwar wasu da wasu koramu da sauransu wanda suke da tsohon tarihi da masallatai da ake da su a garin masu tsohon tarihi sai da tattara wajen wuri 150 wanda karshe aka shigar da shi cikin kayan tarihi na abinan ƙungiyar da suke ƙarshen majalisar ɗinkin duniya UNESCO sauraka guri ne tsoho da daɗe wanda lokacin sayyidina Umar lokacin musulunci ya shiga Halab a shekara ta 16 bayan hijira ƙarƙashin jagorancin Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu kuma gari ne wanda ya fitar da malamai da yawa a tarihi akwai littafin Ibn al-Adib yana da wani littafi sunan shi Bughyatul Qalb fi tarihi Halab an buga shi a sifili 12 mujalladi 12 wanda aka buga shi aka fitar da shi a shekara ta 1988 wanda ya rubuta littafin shi ne Ibn al-Adib ya rasu shekarar hijira tana 660 daga tsohon littafi ne mujalladi 12 duk tarihin kawai garin Halab lokacin sayyidina Umar buɗe-buɗen da aka yi a cikin sayyidina Umar shekara ta 16 aka shigar da wannan gari cikin ya shiga cikin da'irar daula ta musulunci saboda tun a wancan lokaci ya gamu da abubuwa da yawa tarihi za a yi abu ne za ka ce gari ya daɗe tun kafin zuwa annabi Isa da sama da shekara 900 kaga ai ba gari ana magana zamanin annabi Ibrahim ba ana magana ya bi ta garin kaga ba karamin gari ba ne to kuma a yanzu a wannan karni Halab ce mai gari na biyu a girma musamman ta fuskar tattalin arziki a ƙasar Syria suna da masu arziki sosai ta shahara da abubuwa sannan gari ne na yawon buɗe ido kamar da muka faɗa inda yana da guraren tarihi kaga ɗan yawon buɗe ido za su riƙa yawan zuwa garin yana da kasuwa wacce take da daddiya don haka yana da wato akwai hada-hadar kasuwanci da ci gaba na zamani sosai sannan yanayinsa har ila yau ta fuskar yanayin na ɗabi'a weather ɗinsa tana da kyau ƙwarai da gaske sannan yana da wato gonaki haka bayan duwar wasu to kuma har ila yau akwai gonaki akwai shuke-shuke sun shahara da shuke-shuke masu amfani ƙwarai da gaske don haka a tattalin harkar tattalin arziki a ƙasar Syria shine na biyu garin Halab shine na biyu to lokacin da aka fara zanga-zanga ta neman kawo cewa a ce an canza gwamnatin da ake da ita bayan lokacin da guguwar canji ta motsa a gabas kasashen gabas ta tsakiya da ta fara da kasar Tunisia da har ta shiga kasar Libya, Libya, Egypt da Syria to lokacin da aka fara wannan zanga-zangar ta Halab ba ta cikin waɗanda suka shiga cikin wannan zanga-zangar saboda na farko kamar yadda muka ce gari ne wanda yake da manyan mutane musamman masu arziki sosai wanda suna da maslahar da ba za su so a ce garin ya yabutse lokaci guda ba in ya yabutse to abinda za a yi na asara ba kaɗan ba ne haka tana daga cikin garuruwan da basu shiga cikin wannan harkar gore ba sai daga baya baya sai daga baya baya suka shiga to bayan sun shiga ya kasance tana hannun yan tawaye wanda suka yi wa shi Bashar Assad a tawaye shekara 4 tun 2011 aka yi wa garin kawanya aka sa garin a cikin aka yi wa garin kawanya aka sa shi cikin takunkumi ba a shigar da komai ba a fitar da komai daga garin saboda haka suka dage an kasa karbar garin daga hannunsu to sai da lokacin da Rashid ya shigo cikin fadan bayan shi Bashar Assad ya ga waɗanda ya gayyato ko suka kawo kansu don taimaka masa ba su iya wato samar masa da abin da yake bukata ba tunda babu abin da yake bukata irin ya karbi Halab Halab ya karbi Halab to kusan sauran garuruwan duk ba za su yi masa wahala ya karbe su ba ko da cewa aka raba kasar indai an bar masa Halab a cikin kasarsa to yana ga cewa ko da wannan ya tsira ya kusan ya tsira da wani abu mai riba mai tsoka kwarai da gaske a cikin kasar to ne ga cewa ga Iran da sojojin sa kanta sojojin haya da ta turo ga Hezbollah da sojojinsu na haya da suka turo ga mutane da wanda suka je suka ebo a Kumba da wanda aka ebo a Afghanistan da wanda aka ebo a Pakistan ɗan shi'ar da suke Afghanistan da ɗan shi'ar Pakistan da ɗan shi'ar Lebanon da ɗan shi'ar Iraki da ɗan shi'ar Iran wanda duk an zo akan cewa za su taya Bashar Assad yaƙi Bashar Assad Nusayri ne kusan ƙungiyar Nusayriya wani fari'i ne daga cikin furu'a wato rassa na shi'a to amma shi'a ce ba tsaniya shi'a ce mafi muni ina jin a cikin karatuttukanmu da muka yi a nan majalisar mun yi magana akan Nusayriya saboda haka hatta shi'ar imamiyya shi'a mai imamai 12 ta Khomeini a tarihi kafirta waɗanda suke kafirta Nusayriya suke kafirta Nusayriya suke wato suna ganin cewa duk yadda su suka kai da shi an ci waɗannan sun wuce su to amma saboda dai a yanzu wani yaƙi ne da ake yi da sunna to suna ga cewa waɗannan sun fi kusa da su tunda dai sunna za a murje su Bashar Assad da mahaifinsa Hafiz al-Assad suna bin wannan ɗariƙa ce ta Nusayriya kuma su ne minority a ƙasar don duka yawansu ba za su wuce 10% ba majority ƙasar duk ba su bane to amma saboda an yi amfani da ƙarfin soja tunda da juyin mulki ya karɓi ƙasar shi Hafiz al-Assad ƙarƙashin Hezbollah sa na Ba'ath ƙarƙashin fatin sa na Ba'ath fati ne na ƴan gurguzu waɗanda a gurinsu Allah ma ba yadda suka yi da shi ba bare su yadda da annabin sa ba bare su da alƙur'ani da sauransu za ka ga suna cewa la ilaha illa al-watan wa la rasula illa al-ba'ath la ilaha illa al-watan wa la rasula illa al-ba'ath to babu Allah sai kasar ita ce Allah sannan ba wani manzo sai wannan fatin na Ba'ath Ba'ath wanda ya kafa Hezbollah Ba'ath Kirista ne Michel Aflam wanda a yanzu haka kabarinsa kamar bukota masa ciki kuma ba musulmi ba to saboda haka shi mahaifinsa wannan abin da yake wannan Nusayriya ne to kuma tunda karfin sojan da waye duk yana hannunsa da cewa dole in zai kafa sojoji na kasar dole a samu wanda ba ƴan alawiya din ba amma dai su ƴan alawiyun din su ƴan kabilar su suke da su suke rike da manya-manyan makaman sojojin saboda haka lokacin da aka fara yin bore akan shi Bashar Assad bayan su abinan boren da aka fara yin Bashar Assad kamar yadda aka sani sai da aka yi wata 6 zanga-zanga ce kawai ake fita ta ba masu ba wani wanda ya ɗau makami da sunan zai yi fada da gwamnati da karfin soja su abinda ba a lokacin suka bukata shi ne a samu canji a yadda ake tafiyar da sha'anin gwamnati saboda haka zanga-zangar Salimana ce suka fara ita ganin cewa ga wasu kasashe sun fara sun yi nasara kamar Tunisia to sai da aka yi wata 6 ba wanda ya ɗaga makami Bashar Asad yaga cewa ya kamata yi amfani da karfin soja, to shine ya fara sa sojojin su suka fara harbi ɗan zanga-zanga, ka fara harbin su aka fara kai musu harahari. To tun suna dai danna zuciyarsu har suka kasa, har suka kasa. Sannan kuma yayi amfani da Iraki, aka sako manya-manya ɗan alƙa'ida wanda da ana ɗaure da su a Iraki, wanda su kuma dama ikinci na ɗan ina da yaƙi, ɗan jiran ina, ina da kundun bala, ina da alkafira. Saboda haka ana sako su, kuma da gayyaye sako su, saboda in ya sako su za su shigo cikin faɗan. Da zarar sun shiga cikin faɗan sai ruka nuna wa Turawa cewa to ga waɗanda suke so su ƙwaci mulki nan, ga su nan ƴan alƙa'ida ne. Don haka za su taimaka masa wajen a kashe su, a yi ta yaƙa su, shi su yi buƙatar sake nan. Don haka shi su suka sako su. Sannan ya je ya ɗauko hayar ganin cewa ya kasa samun nasara, ana ta ƙwace garuruwansa, shi ne sai Iran ta shigo ciki. Tun da Iran ya taimaka wa Iran, shi mahaifinsa, mahaifinsa Hafiz al-Asad, yakin da suke da Iran da Iraki aka yi na shekara takwas, mahaifinsa yana tare da, duk da cewa ƙasar Larabawa ce, amma yana tare da Farisawa, saboda wannan ɗan gwiwar da aka ɗaka, ɗan gaban da aka cewa dukansu suna dai jingina kansu da wani abu sunan shi Shi'anci. Ko da kuwa ɗayansu baya ganin ɗaya musulmi. Don haka Hafiz al-Asad yana tare da Iran lokacin faɗan Iraki da Iran. To don haka suke ganin cewa to yanzu shi ma gashi ana so a hanɓarar da shi, ba za su taimaka masa. Saboda haka suka turo milishiya ɗinsu suka fantsama cikin ƙasar Iraki. Su kuma waɗannan ƴan ina da yaƙi, tunda daman su nema inda za a yi faɗan su. Saboda haka su ma sai suka shigo. To wannan ce ta sa shi yake ya yi amfani da wannan damar wajen tallata cewa ƴan ta'adda yake yaƙa. Don haka ƙasashen duniya sai aka ba a ba shi goyon baya ba na abin da yake, har ma ta kai ana masa barazanar cewa shi yanzu ya gama yawo saboda ya fara kashe ƴan ƙasarsa. kamar Amerika, abinda suka rika faɗa kenan, har suka yi masa barazanar cewa da zarar ya fara amfani da makaman guba to ba za su kyale shi ba, za su hanɓarar da shi. Ya zo ya amfani da makaman guba, ƙarshe aka ce to za a zo a kwashe kuma makaman guban da ake da shi. Ƙarshe wannan maganar da aka yi na alkawarin za a hanɓare shi ta ruwa, don damun ba da gaske suke ba. Ƙasar Saudiya da ƙasar Qatar da Turkiya, wanda su ne dai manyan ƙasashe da suke tare da mutanen Suriya da al'ummar Suriya masu son a canza musu gwamnati. Kamar yadda kowa ya sani cewa ƙasar, musamman ƙasar Saudiya da Qatar, ba sa daga cikin ƙasashen da suke son a yi maganar canji, saboda masu maganar canji suna maganar demokuraɗiyya. In kuma aka ce za a zo a yi demokuraɗiyya a waɗannan ƙasashe, ka gama ana mulkin gidan Ali Saudi ya ƙare, sannan mulkin gidan Ali Sani ya ƙare a ƙasar. To saboda haka suna daga cikin waɗanda ba sa son ita wannan abin din. Shugaban Tunis da ya gudu ina ya je, yana Saudiya, su suka ba shi mafaka. Ali Saleh na Yemen, su waye suka kwace shi daga hannun ƴan ƙasarsa? Saudiya ce ta kwace shi. Sisi lokacin da ya hanɓare, zuwa suka taimaka masa da Saudiya da Imarat da su kasa shi. Saboda haka su ba sa daga cikin masu son wannan zanga-zangar da goran da kawo canji da sauransu. To amma abin da ya faru, ganin cewa Bashar Asad yana son ya ƙarar da sunna da suke gardan ƙasa, ya kawo Iran ya zuba, ƴan Iran ya zuba a ƙasa. Kaga ba yadda za a yi ƙasa maƙociya kamar Saudiya da zira ido. Saboda ma'anar wannan shine sun yarda wata rana su ba a cinye su da yaƙi. A fahimci inda siyasar take, inda abin shi. Saboda haka Saudiya ba wai ita ce wasu su ɗau makami su yaƙi Bashar Asad ba. Ganin cewa yanzu Bashar Asad ya shiga kashe ƴan ƙasarsa, kuma wanda abin da 90% kusan sun ci sunna ɗin, ya shiga kashe su da makamai, ya gayyato babban maƙiyarsu su ne Iran suna taimakawa. Ko kai ne anan da wuya ka iya zira ido, matuƙar kasancewa waɗannan da suke taimaka in suka gama da waɗannan kanta za su taho. Kamar yadda suka yi a Yemen, daga Yemen ma in kaga su suka shiga taimaka wa Houthi, su ƴan Iran, wanda Saudiya ta ga cewa in aka bar waɗannan tunda sun fara harbo musu da makamai cikin ƙasarsu. Don haka dole ne su tashi su ga sun kare sunna da suke cikin kasar dan samo sunna a kasar suna bakotaka da su shine zaman lafiyar su saboda a ce Iraki take bakotaka da su sun ga abin da yake faruwa a Iraki wannan shine hikimar shugowar Saudiya to amma da ta shigo da kasar da taki taki abin da yasa za ta shigo ta san cewa Iran tana daga cikin waɗanda suke takun saka da su kun san taki babbar kasa ce wacce take ta yi mulkin kasashen musulmi daular Uthmaniya ce daular da ta shugabannin ta mutanen taki saboda haka a tarihi an san akwai wannan tada kura tsakanin mutanen taki da mutanen Iran sannan ga rikicin Kurdawa wanda Iran tana daga cikin waɗanda suke amfani da Kurdawa wajen kai hare-hare cikin kasar taki don haka in ta bari bayan da shi ta mamaye Iraki ta bari kuma ta mamaye Syria to shikenan su ma ba su taɓa samun zaman lafiya don haka dole su tashi su taimakawa mutanen Syria wannan shi ne da zai shigowar mutanen taki cikin fada don haka suka shigo domin su ga sun kare akwai turkawa a cikin Syria akwai su da yawa wanda su ma turkawa kuma sunna ne kurdawa ma sunna ne to amma kurdawa akwai kurdawa wanda suke yaƙi da taki Hezbollah Umar wanda kurdawa da suke yaƙi da taki din nan ita Syrian ta jawo su tana ba su makamai saboda su yaƙi ɗan adawarta in sun yi ƙarfi kuma shi kenan su taimaka musu su yaƙi taki kaga duk wannan abubuwa ne da za su sa dole taki ta shiga cikin lamarin ba za ta zura ido ba to wannan duk shi ya shigo da waɗannan ƙasashe cikin abin nan don haka su suka riƙa taimakawa waɗanda suka san cewa masu kyakkyawar manufa ce shine na kawo canji a ƙasarsu ba waɗanda suke da manufar za su yi yaƙi da kowa a duniya ba don haka da taki da ƙasar da Saudiya da waɗanda duk suka taimakawa abin da 'yan Syria ba su taimakawa 'yan ISIS ba ba su taimakawa 'yan jabhatul nusra ba nusra front jabhatul nusra asali daga cikin abin nan kamar al-qaida ce ta canza ta koma nusra front ta koma jabhatul nusra amma su jabhatul nusra 'yan Iraki 'yan Syria ne saɓanin 'yan ISIS da ko'ina akwai su ko'ina sun tunda daula khilafa ce kaga kowa ya ji nasu ne saboda haka akwai mayaka da suke zuwa daga ko'ina a duniya har kasashen turai a faransa kawai mayakan da suka zo daga faransa kawai ana bisa ba za su kai mayaka wajen ɗari biyar da 'yan faransa to shi yasa su suka fi yawa a yankin 'yan ISIS sun fi kowa yawa a cikin mayakan da ake kira su 'yan ta'adda su 'yan ISIS sun fi yawa saboda suna da mayaka sun kai 60 amma 'yan jabhatul nusra front dudu ba ɗansu ba su 15 ba to ka kaddara a 60 akwai 20,000 ka ce ma 30,000 a cikin mayakan ISIS a cikin Syria akwai 30,000 a Iraki wanda rabon ba haka yake ba amma ka kaddara haka a ce akwai mayakin nusra front guda 15 in ka haɗa 45,000 'yan Syria din nan miliyan nawa ne sun haura miliyan 20 to yanzu abin da yake faruwa a Halab wanda shi ne nake so mu ɗan yi lokaci a kasa abin da yake faruwa a Halab din nan lokacin da suka shiga zanga-zanga ba 'yan ISIS a Halab ba wani ɗan tanzimin daula a Halab ko ɗaya babu ba sojojinsu inda suka da ƙarfi shi ne Raqqa Raqqa din nan har yanzu sojojin Rasha ba su kai musu hari ba waɗanda suke ake cewa akwai su wanda aka sa su cikin kwandon 'yan ta'adda su ne 'yan jabhatul nusra wanda su ma dai sun zo sun ce sun raba gari da alƙa'ida kwanaki can sun fito sun ce su yanzu ba ruwansu da alƙa'ida su yanzu 'yan ƙasa ne 'yan Syria ne su ma kamar sauran 'yan Syria suna neman kawai 'yancinsu sau haka ba wani umarni da su karɓa na alƙa'ida ta duniya sun yi wannan har suka canza sunansu daga jama'atul nusra suka koma fatul sham to guda nawa ne a cikin Halab inda ake ruguza yanzu gaba ɗaya a Halab inda ake rugurguza akwai kimanin mazauna garin sun kai su 2,250. To waɗanda suke ƴan Jabhatul Nusra a garin duduruwa su 200 ba. Basu su 200 ba. Sauran kuma mayaka da ake da su waɗanda su ba sa cikin waɗanda ya ta'adda illa iyaka dai kawai tunda za su daga tuta ta musulunci kaga san dole turawa su ya ta'adda ne za ka daga la ilaha illallah a cikin tuntarka to kawai ka zama da ta'adda jira cewa baka kashe kowa na su baka yi musu barazana ba akwai ƴan jaishul islam akwai ƴan ahraru sham wanda akwai ƴan jabhat nuruddin zinki wanda duk suna cikin halal su kuma waɗannan mutum nawa ne mayakan su nawa ne a cikin halal ɗin gaba ɗaya basu kai 10,000 ba gaba ɗaya su basu kai 10,000 ba ana maganar kuma mazauna garin mutum 250 amma ka duba yadda gaba ɗaya garin a rusa shi babu abin da ya saura a garin gaba ɗaya an rusa garin an kashe mutane ba a yanzu dai lissafi ba za a yi sanin lissafin nawa aka kashe tsakanin maza da yara da mata an rusa duk wata kasuwa da ka sani a garin an rusa duk wata asibiti da ka sani a garin an rusa duk wata makaranta duk wani masallaci kana cewa akwai mutum kwanaki cewa suke mayakan ba wanda suke ciki 1,000 ne wannan wakilin majalisar dinkin duniya da nasora abinda yake faɗa cewa akwai mayaka 1,000 wanda muke cewa yan ta'adda ne sun ta cikin 250 kana magana 1,000 saboda 1,000 ka rusa gaba ɗaya gari ka kashe duk mutanen garin babu wani ɗan ta'adda da zai wanda aiki abinda suka yi ya fi na ɗan ta'adda abinda suka yi ya fi na ɗan ta'adda to tunda aka gayyato Rasha ta zo da makamanta wasu ma a nan ta fara gwada su akwai makaman da taɓa amfani da su ba sai a wurin ta kawo manya-manyan jiragenta na yaƙi na ruwa ta zo ta girki wanda daga nan jirage za su ɗauka shi Iran ta ba ta base inda nan ma za ta ga airport ɗin soja inda nan ma za ta ga tada jirage tana kai har hari a rana ɗaya sai su kai attack sama da 200 a rana ɗaya tun sanda suka fara kai attack masu fadar albarkacin baki suke cewa in sun kai a kan 100 to bai fi sau ɗaya za su kai wa 'yan ISIS ba abinda zai kusa ƙara fahimtar wannan ana cikin wannan gumurzun na halal suna matsattsukar 'yan halal maza da mata da yara suna yi musu ruwan ba babu mai ta sama da ƙasa ana cikin haka 'yan ISIS suka karɓi Tadmur ɗin babban gari ne Tadmur kuma na tarihi amma suka zo suka yi fada suka kori sojojin Siriya daga gurin sojojin Bashar Assad suka kwace gurin suka kafa tutar su kuma ku kuce kuna yaki da ta'adda kuma ga waɗanda duk duniya ke ittifaqi cewa su ne ƴan ta'adda dan menene kuka bar su ku zona kuna suka gurin da ana maganar akwai ƴan Jama'atul Nusra mutum 200 to wannan shine nuna maka cewa ba sa san yanzu su ce za su yi fada da ƴan Jama'atul Nusra ƴan ISIS saboda so suke abinda shi Bashar Assad yake so ya zama ne yanzu ya gama da dukkan wani wanda yake so ya masa tawaye ya zama ne babu saura da suka rage sai ƴan ISIS sai shi to kaga a lokacin abinda yake faɗa ruwaya da yake faɗa zai zama gaskiya ce to kuma ka goyi bayan shi ba ƴan ISIS ke da ka goyi baya shi ne dalilin da yasa suka fi ba da ƙarfi akan waɗancan sauran ƴan tawayen ba ƴan ISIS saura ka in Rasha ta ɗauki jirgin ta kai hari 100 to bai fi sau ɗaya a kai wani guri ba wanda shi ma ba wani ta'adi yake musu ba yanzu an fita an ban musu Tadmur sun kwashi makaman duk da suke gurin suna ci gaba da yakin su nan kuma ana musu suka yara da mata da ƙananan yara duk an bu a kowane abu da ka sani bai motsi an kai masa hari ba abin da aka bayyana bayan shekara huɗu da suka yi cikin yunwa da rashin lafiya da mutuwa shekara hudu an hana komai ya shiga cikin garin ba abinci ba magani za ka yara su kanta mutuwa bayan an yi wannan kuma rashin ta zutar da rudan wuta da ita da sojojin Bashar Assad ta sama sannan kuma waɗannan sojojin sa kai da aka gayyato na Shi'a daga Afghanistan da Hezbollah daga Lebanon da wasu da aka ebo a Pakistan wanda suka zo daga Iran da har ma daga kasar Cuba an ji an gani an kawo mayaka su suka danna suka karkacin garin sauran kasashen da suke so su taimaka musu an hana su taimaka musu da makamin da zai yi amfani tunda matukar ba an ba su makamin da zai harbo jirgin sama bane ba su da makami ba za su iya yakin ba kasashen da suke iya taimakawa su ne dama Saudiya da Turkey da Qatar White House sun hana su America ta hana su ba da taimako su ce in aka ba su wannan makamin wata rana yan ISIS za su zo su bata a hannunsu za ka za su rika harbo mana jirgi za ka ba mai daku ba su wannan makamin sauraka amma an zura ido duniya tana ganin wasu suna kashi bayan Allah a haka shigar su halar kowa ya ga kafofin watsa labarai ya ji yadda sama aljazira da su karkata ko abubuwan da suke faruwa mata su karkata faduwa daga saman bene suna kashe kansu saboda gudun abinda za su zai faru gare su na fadi in an musu fadi kuma a kashe su sauraka su karkata sun tumuwa daga bene suna kashe kansu ya'ya sun ce ubansu ka kashe ni kafin kai ka kashe kanka suka rika fatawa mazajen suka fatawa ma kashe matan mu saboda gudun abin da zai faru gare su to bayan an gama wannan mutsuntsukan tasu aka zo aka yi ya tsagaita wuta cewa a kwashi abin nan fararen hula da garin a maida su Idlib din nan gari ne kusa da Halab din bai fi kilomita 35 ba tsakanin da Halab amma shi kansa Idlib din yanzu haka cikin kai masa harahara ake ta sama Bashar Assad abinda ake bukata shine in an kwashe su daga nan aka tattara su a Idlib kaga an tara masa kuri guda ko jiya ana tambayar shi babban wakilin Abdul Assad din ne wa bane Bashar Assad da ake tattauna da shi ana tambayar sa ko jiya ake tambayar sa cewa bayan halar kuma Idlib ne ya kuke cewa da a tara sa ido ya kuke nufi za ku yi ya ce shi ba zai ansa wannan tambayar ba an tambayi jiya na ga ana hira da Dimistora da Dimistora wakilin majalisar ɗinkin duniya an masa wannan tambayar cewa to yanzu da kuke cewa da a tara muku su a Idlib me za a yi musu bayan an tara su a Idlib ya ce shi bai da wannan ansa ya ce shi ma bai da wannan ansa wanda kuma cincini sun faɗi cewa in sun gama da wannan gaya da za su to wannan yarjeje ne da ake ta yan ta jiya zuwa yau a kwashi fararen farar hula Iran tana ta kawo ci ta kai cewa ita ba ta yadda a kwashi su gara a ci gaba da karkashe su har sai da ta kai rasha fadin rashin imanin su jin rashin imanin su da mujrimancin su sun fara barazana ga Iran da Bashar Assad cewa in ba ku bari ba za ku ma za mu kai ku harin wanda wanda yake nuna cewa yanzu abin yana hannun rashin sai da sai amma duk da haka yanzu maganar da suke cewa an gama kwashewa mutane nawa aka kwasa yanzu haka a garin akwai sama da mutum 40,000 ba a kwashe su ba kuma sara sun kwashe su to amma sun sanar cewa wai an gama yanzu duk wanda suka yi saura yan ta'addi za a ci gaba da su yanzu abin da suke faɗa ke to amma saboda kidahumancin mu da toshewar basirar wasu daga cikin yan bokon mu wanda su kawai abinda suke samu ta kafofin watsa labaran turawa shi kawai su yi to ta nan suke analysis a ce Saudiya ce duk ta jawo ake kashe su na farko Saudiya ba ita ce ai zanga-zanga ba ita kanta ba zanga-zanga take so ba ce aji Saudiya ce ta ja ake kashe take kashe mutane kaga kidahumanci ya kare ana ina mamakin a ce wani in akwai wanda in ya faɗi haka saboda addinin Shi'a da yake bi ba za ka yi mamaki ba amma wani yana da cikin ku shi ma ce sunna ne amma abin da yake rubuta kenan ko yake faɗa kenan ai Saudiya ce da yanzu ta jawo gashi ana kashe mutane ba inda Saudiya ta ce mutane su yi gole waɗanda suke da aqidar saura juyin juhari su ne iranawa har al-haras al-sauri suke da shi sune hurrasu. So haka in ana maganar kawo tarzoma a kasashe, waye ke kawo tarzoma a kasashe kamar kasar Iran? To amma saboda rashin bin abubuwa, ni na tabbata da yawa daga cikinsu ba su san asalin yadda abin ya faru ba. Abin nan na Bashar Asad, Bashar Asad ubansa ga wanda duk yake karantawa ya san abin da ya faru a 1982 a garin Hama. Ubansa lokacin da aka samu wasu kici za su yi bore, akwai sanda ya ce ya shafe shi Hafiz al-Asad, akwai sanda ya fito a constitution na kasar ya ce ya soke musulunci ba shine addinin kasar ba. A rubuce yake da a cikin constitution na kasar cewa addinin kasar musulunci, ya fito ya ce ya soke. Aka samu wasu marasa haƙuri suka ce su ba su yadda ba a garin Hama karkashin jagorancin wani arakin shi Marwan Hadiji. To ƙarshe wannan garin na Hama da Hafiz al-Asad ya sa shi a gaba ya kashe mutane sun fi 60,000. Yana da rubuce, ka yi sacin a YouTube ka gani, ka ga yadda garin ya koma, yadda ka ga ana nuna halar a yanzu haka Hama ta koma a lokacin. Sai da ya ruguza garin daga farkonsa har ƙarshensa, ya kashe yara da mata da tsofaffi, masallatai 80 da wani abu ne a garin duk sai da ya rusa su cuci guda uku. Wannan Hafiz al-Asad uban shi Bashar Asad. Saboda haka ga da ya yi ba wani abu ne da yanzu ya fara shi. A wancan lokacin Saudiyya ce ita ma ta ce su tashi su yi kore. To amma idan mutum yana da imani, yana da tausayi, ya ga abin da ake, dole ya tausaya. Kaddara akwai 'yan ta'adda 15,000, 20,000 a cikin gari. Shin wannan shi ke halatta maka ka kashe duk mutanen garin, ka rusa duk garin, ka rusa masallatan garin, ka rusa asibitin saboda 15,000? To wannan shi ne abin da yake faruwa a ƙasa, kuma shi ne yanzu abin da duniya ta zura wa ido ake gani. Don haka ‘yan uwa a ci gaba da addu’a, duk wasu ‘yan uwa da na kuɗina suke zalunta su a zaluman na ciki ko na waje, Allah subhanahu wa ta’ala ya kawo musu ɗauki, ya ba su nasara. Allah subhanahu wa ta’ala ya mai da kaidin masu kaidi a kansu. Halab ba wannan ne karan farko da aka yi mata haka ba, akwai sanda Farisawa sun mata haka, a tarihi, sai daga baɗe su suka ƙarar da mutanen garin, amma ta dawo su ci gaba da rayuwa. Saboda haka ba wannan ne farkon ta'addancin su ba, ko ba zai zama shine ƙarshen halaf ba. Yara jiya ina ga ana loda su a mota cewa suke yi, yara ne na gani ba su fi 'yan shekara 8-9 ba, cewa suke yi, idan mun je muka dawo muka girma sai mun dawo mun kwaci garin. Saboda haka wani zalincin a duniya shi yake haifar da wasu azzalima. Yanzu matasan da suke ganin haka sun taso sun ga yadda ake kashe dan adam, ake kashe ‘yan uwansu da abin nan, me zai hana su kuma su faɗa cikin ‘yan ISIS ɗin? Kun ƙarawa ISIS, kun tallata ISIS, kun tallata su, kun sa su za su samu members. To amma duniya an zira ido, ana gani an ƙin wani abu, ba yadda za a ce ƙasashe guda uku ko huɗu sun fi ƙarfin ƙasashen duniya gaba ɗaya. Rashin nan da Syria nan da Iraq nan ba za su fi ƙarfin mutanen abin nan. Bil munasaba lokacin da aka rusa Hama da taimakon Moscow aka yi wannan rusau na Hama na 1982, yanzu ba kuma da taimakonsu ake yi. Saboda haka a ci gaba da yin addu’a, Allah subhanahu wa ta’ala ya fitar da su daga cikin wannan bala’i da suke ciki. Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu. Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya mai da mu zuwa ga addinin mu, addini mai ingantacce.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم
الله سبحانه وتعالى يتي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم ونتشي قبل دمك طيعك أنت وما كان الله ليضيع إيمانكم ألا بيزن وندي توزرتا zai sarayar da imanin kuma inna allaha bin nasi raufur rahim lalle allah ga mutane mai tausaya musu ne kuma mai jin kansu ne a sababin saukar wannan gabar wa ma kana allahu li yudhi'a imanakum shine abinda imam al-bukhari da muslim suka ruwaito daga hadithin al-bara radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah wata 16 ko 17 yana fuskantar baitul maqdis kuma yana sha'awar a ce alƙibla sai ita ce ɗakin Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala juyar da shi can yayi sallah ya fuskanci Ka'aba ya sallaci al'asar wasu suka yi sallah tare da shi sai aka samu wani mutum da yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya wuce ta gaban wani masallaci sun yi ruku'u sai yake cewa ashhadu billahi laqad sallaitu ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama qibla Makka na shaida na rantsi da Allah na yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fuskantar Makka fadaru kama hum qibla albayti kamar yadda suke dinnan sai suka juya suka fuskanci dakin Ka'aba yake cewa albara yake cewa wa kana allazi mata ala alqiblati qabla an tuhawwala qibla albayti rijalun qutilu akwai mazajen da aka kashe su kafin a juya abin da alƙibla ta koma Ka'aba sun yi sallolinsu ne suna kallon baitul maqdis kuma an kashe su abadan kafin wannan lokaci wasu kuma Allah subhanahu wataala ya ƙarar kwanansu sun rasu kafin a yi wannan canjin na alƙibla zuwa ya koma daga baitul maqdis ya koma Ka'aba to shi ne sai sahabbai suke cewa to ba mu san me ya kamata mu faɗa dangane da aikin da waɗannan bayin Allah suka yi ba yaya sallolinsu da suka yi a wancan lokacin suna kallon baitul maqdis Allah kuwa zai karba ko ku a'a za su rasa ladan da ake samu idan an yi sallah bayan an canza alƙibla tunda su sun yi sallah ne zuwa baitul maqdis da aka sai suka rika jin tsoro sai wannan aya ta sauka ko waɗanda aka suka rasu wasu aka kashe su irin su Sa'ad ibn Zurara irin su Al-Bara ibn Ma'rur irin su Uthman ibn Mas'ud wanda suka mutu da wuri kafin ai wannan canji to saboda haka waɗanda kuma suke da rai sai suke tunanin to su kuma sallolin da suka yi a baya lokacin da suke kallon baitul maqdis yanzu za su rama suke nan za su rama sallolin da suka yi a baya sannan waɗancan da suka waɗanda suka mutu kuma su suna da lada ko ba su da shi to shine da Allah subhanahu wataala ya saukar da ansar su sai ya ce ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai zan wanda zai tozarta imanakum ba sai bai ce imanahum ba saboda ansar ta kunshi su kansu masu tambayar tunda su ma da suke tambayar za su yi tunanin su tasu sallar da suka yi gabanin a canza alƙibla zuwa Ka'aba yaya take kenan za su samu ladar da za a ake rubuta ko ko ba za su samu ba to saboda haka an sanda tashi ba a ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ba sai ka ce imanakum dan su ma masu tambaye su shigo ciki wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai zan wanda zai tozarta imani kuma ma'ana wannan bai dace a jingina wa Allah ba yana daga cikin al-mubtadi'at abinda Allah ba zai yi ba saboda haka wannan yana da cikin mustahilat abinda ba za a jingina wa Allah ba wannan bushara ce babba Allah yake yi ga wanda ya masa baiwar musulunci da imani da cewa Allah subhanahu wata'ala zai tsare masa imaninsa ba zai tozarta masa imaninsa ba tsare imanin da imani iri biyu ne Allah ya tsare shi daga abinda zai ja shi ya lalata imanin nan ya tsare shi daga dukkan wata fitina ko wata shubha wacce za ta sa ya jawo ya ja da baya ko kuma aukawa cikinta za ta sa zai sa imanin sa ya ragu ubangiji ya tsare sa daga wannan ya tsare shi daga dukkan wata fitina da za ta sa ya rinda ko ya ja baya daga taimakawa addini da yake yi sannan nau'i na biyu na tsarewa na tsare imani ubangiji subhanahu wataala ya tsare musu imanin su ta hanyar habaka shi da ba su gamdakatar da dukkan abin da zai kara imanin su ya habaka musu shi saboda haka irin su ya cika ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da su zuwa ga abin da yake imani wanda wannan shine cikar ni'ima a gare su saboda haka umma kana Allahu li yuzia ibadakum kaga wannan wanda suka mutu kafin a canza a Ka'aba sun shiga cikin wannan Allah ba zai tozarta musu imanin su ba saboda sun yi aiki ne da abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi na su yi wa Allah da'a su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a a wannan lokaci abinda kuma aka dora su akai a wannan lokaci shine in za su yi sallah su fuskanci Baitul Maqdis abinda suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi kenan don haka sun yi da'a ne ga Allah sun yi da'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kaga a wancan lokacin su masu da'a ne to ko tunda har da'a suka yi wa Allah da manzansa kaga Allah ba zai tozarta musu wannan da'a da suka yi ba ba zai tsareyar musu da wannan imanin nasu ba wannan aya tana da cikin dalilai wanda ahlus sunna suke kafa hujja da su akan cewa ayyukan da muke yi ayyuka na gabobi suna cikin abinda ake kira imani suna da cikin abinda ake cewa imani kaga maganar sallah ake yi amma Allah sai ya kirawo ta imani wa ma kana Allahu bi yudhi'a imanakum shi yasa Imam al-Bukhari a cikin kitabul iman ya kawo wannan aya a cikin kitabul iman akan cewa imani ayyuka na gabobi suna daga cikin imani sabanin abinda wasu wanda suka saba wa aqidar ahlus sunna suke faɗa cewa ayyukan mu ba sa cikin imani imani wani abu ne da ya shafi zuciya kadai kudurcewa ne kawai a zuciya ce ai imani kawai a zuciya yake za ka abubuwan da za ka yi a gabobi da gabobinka wannan ba za a kirawo shi imani ba to wannan aya tana mayar da martani ga irin wannan aqidar saboda ka sallar da muke ita ba imani ce dalili kuwa Allah ya kira ta da sunan imani saboda maganar da suka yi shine sallar waɗannan bayan Allah Allah zai karba su lada akai ko ko sallar ta tafi kenan Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum inna Allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah mai tsananin tausayi ne mai girman rahama ne ga mutane saboda haka ubangiji subhanahu wataala zai cika musu rahama saka mai yanda ya fara musu da ita kuma ubangiji subhanahu wataala ya cika musu wannan rahama ta yadda ya bambance tsakanin su da wanda tsakanin wanda imaninsa yake tun daga zuciya har kar abin nan har a gabobinsa da wanda shi kuma imaninsa akan harshe kada yake bai je zuciya ba ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wannan jarrabawa ta hanyar canza alkibla su daga Baitul Maqdis su koma Ka'aba dan anan ne za a gane cewa wane ne imaninsa yake na gaske wanda shi kawai jira yake ji umarnin Allah ya ce saman wa ta'ata da kuma wanda shi dan abu karami zai sa masa shakka ya sa masa tababa ce wanda wani irin addini ne yau a ce mu kalli can gobe kuma a ce mu a canza mu koma mu kalli can to so ubangiji subhanahu wataala yayi wannan aiki dan ya tantance tsakanin masu imani na gangariya da kuma wadanda imanin su bara gurbi ne kuma ya kara ainihin cika musu rahamar sa da tausayin sa ta hanyar ya bayar da su daga kallon Baitul Maqdis zuwa su kalli su fuskanci Ka'aba wanda shine wanda ita ce mafi daukaka mafi girman daraja ta gidaje ta dakuna da Allah subhanahu wataala ya sauke a bayan kasa saboda haka ubangiji subhanahu wataala baya tozarta ladan waɗanda suka yi aiki daga cikin bayansa mu'minai ar-ra'uf da ar-rahim sifatani ne mushabbahatani sifat ar-ra'uf sifat ce mushabbaha daga ra'afa ar-rahim ita ma sifa ce mushabbaha daga rahma wasu daga cikin malamai sun ce ar-ra'afa din ita ce ar-rahma ar-ra'afa din ita ce ar-rahma amma wasu daga cikin malaman lugha sun ce akwai bambanci tsakanin ar-rahma da kuma ar-ra'afa domin ar-rahma tana nufin wato rahama mai karfi ko rahama wacce take ta musamman rahama ta musamman ko rahama wacce take da girma abin nan kuma rahma kuma kalmar rahma ba ta kai karfin kalmar ra'afa ba rahama wani tausayi wannan yana shiga cikin zuciyar kowa amma ita ra'afa shine ka tausaya wa mutum tare da wato san abin da yake ciki ubangiji ya dauke masa kuma sannan ya musanya masa da wani abu mai dadi don haka ubangiji subhanahu wataala yana da rahama ta musamman wacce yake yi wa wasu na musamman yana kuma da rahama ta kowa da kowa wanda yake yi wa kowa da kowa saboda kashi yasa sai ya hada sifofin guda biyu ar-ra'uf dan ta zama rahama ce ta musamman sannan ar-rahim dan ta zama rahama ce ta kowa da kowa sannan Allah subhanahu wataala ce qad nara
qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جد يا ورفسك كدوى سماء فلن ولي أنك قبلة ترضاها كما للي حقيقة تبس دام جوية دكيزوها قال قبلة دكير دلئتا فولي وجهك شطر المسجد الحرام don haka daga yanzu ka fuskantar da fuskarka zuwa nahiyar masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum a duk inda kuke kuma binai fa wallu wujuhakum shatra kuma ku juyar da fuskokinku wannan nahiyar wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim kuma lalle wadanda aka ba su littafi lalle tabbas za su san cewa hakika wannan gaskiya ce daga ubangijinsu wa wallahu bighafilin amma ya'malun kuma Allah subhanahu wataala ba mai gafala bane game da abin da suke aikatawa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kallon baitul maqdis kamar da muka faɗa tun yana makka har bayan yayi hijira yayi wata 16 ko 17 yana kallon baitul maqdis a wannan lokacin yana sha'awar a ce yana fuskantar alkibra annabi ibrahim ne alaihi salam wanda ita ce ka'aba don haka yana yawan daga kansa sama yana addu'a Allah subhanahu wataala yayi masa baiwa yayi masa gamar da katar ya juyar da shi ya saukar masa wani wahayi wanda zai umarce shi da ya fuskanci Ka'aba Allah subhanahu wataala ya babu labarin halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan lokacin da yake kaskantar da kansa yana komawa zuwa ga mahaliccinsa Allah subhanahu wataala wanda Allah subhanahu wataala shi kuma yana sane da abubuwan da abin da yake cikin zuciyarsa yana sane da damuwarsa kuma Allah subhanahu wataala mai bashi abin da yake so ne kuma mai bashi abin da zai yarda da shi ne to shine Allah yake ba mu labari a wannan aya cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama hakika mun ga jujjuyawar fuskar ka zuwa sama wanda wadda ita ce ayar da za mu shiga a tafsirin zama na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh